sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yau Asabar 23 ga watan Mayu na shekara ta 2020, Aisha Tsilace tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji makomar almajirai da aka maida su jihar Kebbi daga jihar Kano a Najeriya.
Kowa za a mai da shi gida, za a sa shi makaranta kusa da gidansu, yadda za a samu ilimi wanda zai amfane mu, wanda shi ne kuka je nema wani wuri.
Sannan muna da rahoto akan matakin da gwamnonin jihohin Arewa maso gabas suka dauka na hana kai musu gaisuwar sallah. Muna nan kuma tafi da shirin Ibrahim Kalmasi Garba na amsoshin tambayoyinku.
Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan zakkar fidda kai ko zakkatul fitr daga wajen mutane da dama irin su.
Daga bisani muna tafi da labarin wasanni daga nan birnin Washington DC. Kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mutane miliyan 5.2 ne suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya. Yawan waɗanda cutar ta kashe kuma a duniya ya kai sama da mutum 338. Amurka na ci gaba da zama ƙasar da ta fi kowace yawan masu cutar coronavirus, inda take da mutum miliyan 1.6, sai kuma ƙasar Rasha ta biyo baya da kusan mutum 336 masu cutar. Ƙasa ta uku ita ce Brazil, wadda take da kusan masu cutar 331. Wani mai aikin haƙan makabarta a wajen San Paulo ya ce suna aiki sa'o'i 12 a rana, suna binne mutane ɗaya bayan ɗaya babu tsayawa. Haka kuma ƙasashe irin su Chile da Mexico da Peru duk suna samun ƙarin masu kamuwa da cutar. Ƙasar Somalia na ɗaya daga cikin ƙasashen musulmi da suka gudanar da shagulgulan bikin ƙaramar sallah a yau Asabar, wanda ke tabbatar da ƙarewar watan azumin na Ramadan. Yawancin musulmai a gabashin yammacin nahiyar Afirka gobe Lahari, idan Allah ya kai mu, za su yi shagulgulan ƙaramar sallah tare da yawancin ƙasashen musulmi na duniya. Musulmai kan yanke hukuncin ranar sallah ta hanyar ganin wata. A kuma ƙasashen da ba a ga wata ba, rana ta 29 ya zama wajibi a cika azumi 30 kafin a yi sallah. Ƙasashen yankin Gulf, ciki har da Saudiya da Qatar da kuma ɗaiɗaikun daular Larabawa, su ma gobe Lahadi za su yi sallah. Bisa al'ada, wannan bikin ya haɗa da tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarce da kuma haɗuwa a ci abinci, waɗanda duk za a takaita su a wannan karan saboda hukumomi na ƙoƙarin daƙile sake ɓarkewar cutar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su gaggauta sake buɗe wuraren ibada irin su majami'u da masallatai da wuraren ibadar Yahuda da duk sauran wuraren ibadu. Yana mai kiran su mashahuran wurare da ke da wasu muhimmancin harkoki a yayin da ake fama da annoba. Bisa umarni na cibiyar hana yaɗuwar cututtuka, za ta gabatar da ka'ida ga mabiya addinai, a cewar Trump je Juma'a. Trump ya cancanci gwamnonin da suka ƙi ɗaukar wuraren sayar da giya da na zubar da ciki a matsayin muhimmai, amma banda majami'u da sauran wuraren ibada, a cewar Trump yana mai barazana amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen jingina umarnin irin waɗannan gwamnonin, waɗanda suka ci gaba da rufe wuraren ibada saboda dalilai na kariya. Shugabannin majami'u da fastoci da shugabannin addinin Yahudu da shugabannin addinin Musulunci da dai sauran shugabannin addinai za su tabbatar da cewa masu zuwa ibada sun samu kariya a yayin da suka taru don yin ibada, a cewar Trump. Sharuɗan da hukumar hana yaɗuwar cututtuka ta CDC ta gindaya sun haɗa da yadda za a riƙa tsaftace wuraren ibada da ruwan magunguna da kuma kuskurimar da za a yi a tsarin ibada. Gwajin allurar cutar coronavirus ya nuna wata 'yar fa'ida, to amma kuma da wani abin takaici a gwajin farko a maganin. Bisa ga bayanan nazarin da aka buga a jiya Juma'a a mujallar harkokin lafiya mai suna The Lancet, maganin wanda aka gwada a ƙasar China ya zabar da garkuwar jiki ga akasarin majinyatan, to amma ba duka ba, kuma da damansa sun sami illa. Sakamakon wannan bincike ne aka fara wallafawa game da gwajin farko na wannan magani na COVID-19. Akwai kuma wasu ƙarin magunguna wajen 100 a faɗin duniya da ake ingantawa, ciki har da wasu guda 9 da aka fara gwada su a asibiti. da a ce shine kadai maganin da ake da shi ina ganin mutane da dama da za su sha a cewar Gary Seaman shugaban sashen nazarin cututtuka masu yaduwa a jami'ar George Washington da ke nan birnin Washington DC yace sai dai kuma babu yadda wannan maganin zai samu shiga sosai din ba su ƙara inganta shi ba
A gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu je ga rahotanninmu. Gwamnatin jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya ta bayyana ƙudurinta na ƙididdige almajirai da aka maida su jihar su na asali don ganin an sama musu kyakkyawar makoma. Ga wakilinmu Muhammad Nasiru.
Bisa ga ƙudurin na gwamnatocin jihohin Arewa 19 na mayar da almajirai jihohinsu na asali, gwamnatin jihar Kano ta mayar da almajiran da yawan sai kai 61 a zuwa jihar Kebbi, inda nan ne jihar su ta haihuwa. Gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu shine ya tarbiyyar da wannan almajiran a sansanin kula da 'yan gudun hijira da ke garin Kalgo.
Kowa za a mai da shi gida, za a sa shi makaranta kusa da gidansu, yadda za a samu ilimi wanda zai amfane mu, wanda shine kuka je nema wani wuri. To kuma bismillah ta'ala za a same shi inda ake, kuma da wadatuwa abinci da zama kusa ga inda mutum ya saba.
A can baya wasu jihohi idan suka mayar da almajiri a jihohinsu na haihuwa sai a tarar da suna dauke da cutar nan ta coronavirus. Ko wani yanayi waɗannan almajiran suke da aka turo a jihar Kebbi? Ja'far Muhammad Kilin shine commissioner lafiya na jihar Kebbi kuma shugaban committee kula da yaki da cutar nan ta COVID-19.
Wayanga da suka zo su 61 babu wanda yake da wannan COVID-19. Wayanda aka sama da can an riga an killace su can, ana kula da su sai sun samu sauki kafin a dawo da su a nan jihar Kebbi.
Ko yaya masu shirya ka al'amura ke ganin wannan matakin na gwamnatin jihar Arewa na mayar da almajirai yankunan su na haihuwa? Professor Bello Daudun Bada malami ne a Jami'ar Usman Danforo da ke nan Sokoto.
Maganin wannan abu hakikani yana nan ga hannunsu da kuma hannun jama'a. Idan kowane gwamna ya sani shi jama'ar da yake mulki suna da haƙƙi a kan shi, kuma da yayi adalci da waɗannan yare da mallamman su in sun samu cikakkar kulawa a jihohinsu, an kula da su yanda ya kamata a kula da sauran 'yan makaranta, da ba za su bar jiha su da su da mallamman su zuwa wajen yawo ba. Dole sai an zauna da mallaman addini da kuma mallaman wannan da ake son ayi ayin nazari, an fito da hanyar da ya kamata tare da sarakuna, kuma a sa tsoron Allah a ciki.
Muhammad Nasir Mure Amurka daga Kebbi, Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Rahoto daga jihohin Arewa maso gabas na nuni da cewa gwamnonin jihohin sun soke gaisuwar sallah da jama'a kan kai musu yayin irin wannan bukukuwa saboda hana cinkoson jama'a don dakile yaduwar COVID-19. Wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdul Aziz na dauke da rahoton.
Yayin da musulmi Najeriya a gobe za su bi sanwa al'ummar duniya wajen gudanar da bukukuwan sallar azumi na bana, tuni hukumomi a kasar suka dauki matakan hana manyan taruka daga shirye-shiryen sallah da ake kaiwa shugabanni, gwamnati da kuma shugaban kasa. A bana shugaba Buhari ya ce ma zai gudanar da bikin sallar ne a mahaifarsa garin Daura, inda ya ce ya yafe da batun gaisuwar sallar da aka kai masa kowace shekara. Su ma gwamnati sun bi sahu wajen daukan irin wannan mataki da zimmar dakile yaduwar kwayar cutar coronavirus, inda ma gwamnan jihar Adama Ahmadu Murfin Tire yace shi ma a bana babu batun gaisuwar sallah ko kuma hawan daban da akan shirya. Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan yana labarai na gwamnan jihar ya bayyana dalilan daukan wannan mataki.
Har yanzu ba kar mu manta wannan cutar ma shako tana nan har yanzu, saboda koda an samu an dakile yaduwar ta Adamawa, dole ne kuma a ci gaba da daukan matakai na tabbatar cewa ita wannan cutar bata samu ta shiga al'umma ba har ta yi mana barna. Shi yasa shi ma mai girma gabna ya daga gashe-gashe na sallah, ka san dama al'ada ce.
Su ma hukumomin tsaro sun ce sun shirya tsar domin sallar na bana. DSP Sulemai Hangroje kakakirin na 'yan sandan jihar Adamawa ya bayyana irin matakan da hukumomin tsaron suka shirya.
Ina tabbatar ma al'umman jihar Adamawa, musamman cewa rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa mun riga mun shirya tsar domin ganin an gudanar da wannan biki cikin kwanciyar hankali da lumana.
Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Da fatan an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan zakkar fidda kai ko zakkatul fitr daga wajen mutane da dama irin su Lawan Sani na Kawu Daura da Usman Manika Funtuwa da Abdullahi Laki Funtuwa da Husaini Abba Damban da sauran jama'a masu tambayoyi makamantan wannan. Haka zalika za a ji amsar tambayar Malam Sabu Usman Makurna a jihar Taraba mai cewa wai shin kwayar cutar coronavirus tana iya ratsa kwayar halittar dan adam ta DNA? Idan hakan zai yiwu, za a iya gadar cutar kenan? Shin da gaske ne idan kwayar cutar ta shiga hanji ba ta tasiri a jikin mutum sai dai in ta shiga huhu? To bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin dimbin masu sauraron mu game da batutuwan da suka shafi zakkar fidda kai ko zakkatul fitr. Idan masu tambayoyin na tare da mu, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ƙarshen ansar ku.
Sannan aka ci gaba da cewa menene muhimmancin sadakan fidda kai da ake ranar sallah. To sadakan fidda kai dinnan da muka yi bayani in so shine samu bisa rinjayen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata, to an so a fitar da ita ne kamar yadda su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah. In ma bai samu a haka din ba, to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita. Domin hikimar ita ce idan ka dauki ɗanyen abinci misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankin ku wanda sai an dafa kafin a ci, to kaga akwai bukatar a sarrafa wannan abun. Tana yiwa kuma shi wanda za a bashi din nan bai ma da kudin da zai nika ko kuma kudin da zai cefa ne don cin abincin sallah din, wanda hikimar ita ce kowa ya sa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah, ya zama yana walwala, marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi, sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna don sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi. Amma in aka ce an ba su bayan sallah, to kaga wace murna za su yi? Saboda haka ana yin ta ne kafin sallar idi da kwana biyu kamar yadda muka yi bayani, ko kwana uku ma, ko kuma ainihin wato dai akalla kafin a tafi sallar idi din ya zamana an ba su abincin kuma an ba su bisa kyautatawa. Sannan sauran abubuwan da ya kamata a ce musulmi yayi a ranar sallah, na farko dai kamar yadda muka yi bayani ga yadda zai taso tun daga gidansa bayan yayi wanka ya ci abinci yana ɗan kabarbarinsa har zuwa masallaci din. Sannan kuma in ya zo bayan liman ya jagoranci sallar idi a tsaya a ji hudubar liman, sa'annan kuma bayan an yi hudubar ta liman yayi huduba sai a dawo a saba hanyar da aka tafi da ita, a dawo a tawata hanyar daban. Sannan kuma a kai ziyarce ainihin yi wa Allah godiya bisa ibada da aka yi na tsawon wata guda na azumi, Allah ya kawo an kai ƙarshen sa lafiya. Sannan kuma a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimakekeniya, na hakuri, na sada zumunci, na ainihin wato komawa zuwa ga Allah. Saboda haka wannan a takaice kamar yadda masu tambaya suka yi tambaya, wannan shine bayani akan wannan. Sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din, akalla kaga misali akwai sa'i da kuma mudunnabi da kuma ausiki, wanda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din babu sa'i abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sa'i din ko kuma mudunnabi, to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba, matsakaici mai kyakkyawar halitta, matsakaiciyar halitta, sai a auna tafukansa guda biyu ya hada misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda daya, guda biyu, guda uku, guda hudu, to sai a ba wa kowane mutum guda. Sannan kuma babban mudun nan wato mudun nabi, to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shine na mutum daya. Misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa, yana da matansa hudu misali, zai cire wa kansa da farko, bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa, na nufi matansa, in yana da 'ya'ya cikin 'ya'yan nan ko da yau aka haifi yarinya ko yaro to shi ma za a fitar masa, ita ma za a fitar mata. Wato ma'ana za a fitar daga gidan wanda yake ciyarwa din. Sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne, matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa, shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din. Sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar, ina nufi abincin Allah ya bashi, gashi kuma yana da damar ya fitar, kuma yayi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa yake fitarwa, to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alaman rashin karban aikin sa na ibada, domin azumin nasa ta zamo a rataye take. Da haka muna fatan Allah ya tsare mu, muna fatan Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata, ya kuma karbi dukkan ibadunmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Sai kuma ansar tambayar Malam Sabiu Usman Makurna a jihar Taraba mai cewa, wai shin kwayar cutar coronavirus tana iya ratsa kwayar halittar dan adam ta DNA? Idan haka zai yiwu, za a iya gadar cutar kenan? Shin da gaske ne idan kwayar cutar ta shiga hanji ba ta tasiri a jikin mutum, sai dai in ta shiga huhu? To idan mai tambayar Malam Sabiu Usman Makurna na tare da mu, ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da ansarka.
To Malam Sabiu ya yi tambaya mai mahimmanci, inda yake cewa wai shin kwayar cutar coronavirus tana iya ratsa kwayar halittar dan adam ta DNA? Idan hakan zai yiwu, za a iya gadar cutar kenan? To kafin a ansa wannan tambaya mai mahimmanci, yana da kyau a dan yi shimfiɗa saboda a fahimci ma ita cutar coronavirus din, da kuma sannan a dan yi wata shimfiɗa akan ita kwayar halitta ta DNA. Sannan sai ansa tambayar, watakila zai fi bada ma'ana ta hakan. Ita coronavirus, ko kuma a ce gidan kwayar cutar coronavirus, wani babban gida ne da yake tattare da kwayoyin cuta na virus na nau'i daban da yawa, wanda mafi akasari wannan cuta ta coronavirus wanda suke gidan corona sun fi kama dabbobi, wanda ya hada da jemagu da kuma raƙuma da kuma dai sauran dabbobi. Amma a halin da ake ciki, abinda bincike nuna shine a cikin gidan corona akwai coronavirus kala 7 wanda suke iya shafar dan adam kuma har su kawo cuta. 4 daga ciki suna sa cuta ne mai sauki kamar mura ta yau da kullun, sannan 3 daga ciki kuma suna iya kawo cuta mai tsanani kamar coronavirus din da ake daga ciki. 3 shine suka hada da SARS, wato nau'in cutar coronavirus ta SARS, wacce ta samu asali a China a cikin shekarun 2003, sannan kuma cuta ta biyu a cikin 3 da suke kawo cuta mai tsanani shine cutar MERS, wanda aka fi sani da Middle East Respiratory Syndrome, wanda ta samu asali a kasar Saudi Arabia a cikin shekarar 2012. Sannan sai kuma wannan da sabuwa wanda ta bullo, wanda ba taba ganin irinta a duniya ba sai a wannan karan, ita ce wato SARS-CoV-2, ko kuma wanda aka fi sani da COVID-19, wanda kowa yanzu yake kiranta coronavirus, wanda ta samu asali ne a can garin Wuhan da ke gundumar Hubei a cikin kasar China ko kasar Sin a ƙarshen shekarar 2019. Shi gidan corona ba sabon gida bane, akwai nau'in coronavirus daban-daban da suke cikin ƴaƴan gidan coronavirus wanda suke ƴan uwan juna ne. Amma ita cutar SARS-CoV-2 ko kuma COVID-19 wanda ta haddasa annobar da ta gauraye duniya a wannan karan da muke fama da ita, wanda aka fi sani da COVID-19, sabuwa ce wanda duniya ba ta taba ganin irinta ba a tarihi. Abu na biyu shine ita wannan coronavirus ta COVID-19, nau'in cuta ta virus, tana lulluɓe da wani mayafin kitse, sannan a cikin kunshen kuma akwai silin kwayar halitta ta RNA, wanda shine yake in ya shiga cikin dan adam, sannan sai ya samu mashigi ta kwayar halittar cell, sannan ya shiga ta, haka ne zai shiga cikin dan adam har kuma ya haddasa cutar da yake haddasawa. Sannan ita kuma kwayar halitta ta DNA tana kunshe ne da waɗansu ƙananan kwayoyin halittu wanda ake kiransu genes, wanda kowane jin kuma an shirya shi ne a tsari na musamman, da kuma kowane jin yana da mazaunin shi a cikin kwayar silalen da suka yi haɗu suka tattaru suka yi kwayar halitta ta DNA. Kwayar cutar coronavirus idan ta shiga jikin ɗan adam ba ta shafar abin da ya shafi DNA, amma dai tana amfani da waɗansu kwayoyin halitta na jikin ɗan adam domin ta ci gaba da hayayyafa da kuma ta ci gaba da ƙyanƙyasa kanta har ta mamaye jiki ko kuma ta kawo ciwo. Abinda bincike ya nuna shine ita kwayar cutar coronavirus din ana daukan ta ne ta hanyar shakar feshin damshin numfashi ko kuma feshi da yake fitowa yayin da mutum ya yi magana ko ya tari ko ya atishawa, sannan idan babu wani makari kuma mutum ya shaki wa'annan damshin yana tattare da kwayar cutar mutum zai dauka. Mafi akasari tana hayayyafa ne a can bayan hancin mutum, sannan kuma ta gangaro har ta kai ga huhu, sannan kuma ta haddasa mutum wahalar numfashi da yawan lokaci sai an kai an tallafa ma mutum da yin numfashi. So bayanin da kuma ake yi shine babu wata cuta da take yaduwa tsakanin jama'a da bincike nuna cewa tana iya gurbata ko kuma ta jirwaya kwayar halitta ta DNA ta yadda zai zama zai haifar da gado. Kuma gado na cuta yana faruwa ne idan tasgaro ko jirwayi ko kuma an canza launin DNA din da ya shafi cikin kwayar mani halittar mani dan namiji ko kuma suke cikin kwayoyin haihuwa na ya mace, to a haka ne cuta za ta iya haifar da gado. Amma dai a halin da ake ciki coronavirus ba ta shafar DNA iya binciken da aka samu, kuma ba ta canza yanayin DNA na haihuwa yadda za a iya samun wata cuta ta hanyar gado. Sannan kuma har yanzu bincike bai nuna cewa ko uwa idan ta samu da coronavirus ba za ta iya ba ɗanta ta hanyar kafin a haife shi ta isa mutum a ciki, babu wa'insu alƙalmana da suka nuna haka. A takaice dai amsan tambayar ka shine babu alaka tsakanin cutar sabuwar cutar coronavirus wanda take haifar da COVID-19 ko kuma wannan cuta ta wahalar numfashi da ake fama da wannan annoba a duniya da kuma tasgaro ko kuma jirwaya kwayar halitta ta DNA. Da fatan wannan ya amsa tambayar ka. Tambaya ta biyu shine da kake maganan cewa ko tana ta bata tasiri a ciki sai dai a huhu kawai. Iya abinda alƙalman bincike ya nuna shine idan aka shake aka cutar ta fara ta hanyar numfashi ta gangara har ta kai huhu, kusan kashi 80 na mutanen da suka kamu da cutar coronavirus suna nuna alamu ne wanda ba masu tsanani ba, sannan kusan kashi 20 ne suke nuna alamu masu tsanani da wani lokaci har sai ya kai ga an taimaka wa mutane da numfashi. Bincike ya nuna alƙalmin da ake da su yanzu na bincike sun nuna cewa shimfiɗar da take ciki wato ta epithelium tana da damar da za ta iya ba da gurbin yadda cutar za ta iya hayayyafa ko kuma ta samu gurin zama. Sannan kuma wani binciken ya nuna cewa an iya tsamo cutar coronavirus daga bayan gidan waɗanda suka kamu da cutar, amma dai har yanzu babu binciken da ya nuna cewa idan abinci ya gurɓata da bayan gidan wanda yake ɗauke da cutar ko kuma ta hanyar bayan gida za a iya ɗaukan cutar. Hanyar dai da aka fi ɗaukan cutar wanda alƙalma suka tabbatar shine ta hanyar numfashi ta shakar cutar ko kuma mutum ya taɓa wasu gurare da suka gurɓata da cutar kamar kan tebur yayin da atishawa ko tari ya saukar da ita ya saukar da cutar a kan waɗannan guraren, sannan mutum ya taɓa idan shi ko ya taɓa baki ko hanci, ta haka cutar za ta iya shiga jikin ɗan adam sannan kuma ta haifar da ciwon na coronavirus. Amma akwai marasa lafiya da suka kamu da cutar coronavirus suka nuna a cikin alamun da suka nuna ya haɗa hadda kamar amai da kuma zawo wanda ya nuna cewa cutar za ta iya shafar ciki a halin da ake ciki amma dai ba ta hanyar da ake ɗaukan ta ba kenan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin.
yanzu a madadin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya ansa mana tambayoyi kan zakatul fitr, da kuma Dr. Sa'ad Mumuni, wanda ya ansa mana tambayoyi kan cutar corona, sai kuma injiniyan mu na yanzu Leonard Sahilu. Ni Ibrahim Kalama Sigaraba ke cewa sai makon gobe.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Washington.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta ci gaba da jagorantar teburin gasar Bundesliga ta ƙasar Jamus, bayan da ta lallasa Eintracht Frankfurt da ci 5-2 a yau Asabar. Mako na biyu da dawowa fafata gasar bayan da aka dage ta sakamakon annobar coronavirus. Yanzu haka Bayern din na sama ne da tazarar maki hudu tsakanin ta da Borussia Dortmund da ke take mata sawuwa teburin, waɗanda kuma ake sa ran za su fafata domin kece raini a tsakanin su a ranar Talata mai zuwa. A sauran wasannin gasar da aka fafata a yau kuma, Borussia Dortmund din ta doke Wolfsburg da ci 2-0. Bayer Leverkusen ta bi Borussia Mönchengladbach har gida ta doke ta da ci 3-1, yayin da Werder Bremen ita ko ta doke Freiburg da ci 1-0. Gwamnatin kasar Spain ta bayyana alamun yiwuwar dawowa da fafata gasar La Liga ta kasar a ranar 8 ga watan Yuni, domin kammala kakar wasanni ta shekara ta 2019 da 2020 da aka dakatar da bugawa sakamakon annobar coronavirus. Cutar da ta tilasta hukumomi dakatar da fafata gasar tun a watan Maris sakamakon yawaitar mutanen da ke kamuwa da cutar da kuma waɗanda take kashewa a kasar. A can baya ma an yi ta baza jita-jitar cewa ta yiwu a soke gasar ta bana baki ɗaya sakamakon munin annobar a kasar ta Spain. To sai dai ci gaban da aka samu na baya-bayan nan a matakan daƙile yaduwar cutar ya sa aka sake lale, inda yanzu haka masoya da makallatan gasar suka kosa da jin wannan labari. Yanzu haka kuma Barcelona ce ke saman teburin gasar da maki 58 a cikin wasanni 27, yayin da babbar abokiyar hamayyar ta wato Real Madrid take binta tare da bambancin maki 2 kacal a tsakanin su. A Ingila ma hukumomi na ƙara bada tabbacin dawowa fafata gasar Premier a watan Yuni, inda shugaban hukumar shirya gasar ya bayyana yakinin cewa za a soma fafata gasar a watan na Yuni mai zuwa. Tuni da 'yan wasan kungiyoyin gasar suka soma atisayi a ranar Talatar da ta gabata, ranar da kuma aka sami 'yan wasa 6 daga cikin kungiyoyi 3 dauke da cutar coronavirus. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na, kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan. Yanzu kuma gasar fili ya dawo da takaitattun labarai.
Mutane miliyan 5.2 ne suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya. Yawan waɗanda cutar ta kashe kuma a duniya ya kai sama da mutum 338. Amurka na ci gaba da zama ƙasar da tafi kowace yau masu cutar coronavirus, inda take da mutum miliyan 1.6. Sai kuma ƙasar Rasha da ta biyo baya da kusan mutum 336 masu cutar. Ƙasa ta uku ita ce Brazil, wadda take da kusan masu cutar 331. Ƙasar Somalia na ɗaya daga cikin ƙasashen musulmi da suka gudanar da shagulgulan bikin ƙaramar sallah a yau Asabar, wanda ke tabbatar da ƙarewar watan azumin na Ramadan. Yawancin musulmai a gabashin yammacin nahiyar Afirka gobe Lahari, idan Allah ya kai mu, za su yi shagulgulan ƙaramar sallah tare da yawancin ƙasashen musulmi na duniya. Musulmai kan yanke hukuncin ranar sallah ta hanyar ganin wata. A kuma kasashen da ba a ga wata ba, rana ta 29 ya zama wajibi a cika azumi 30 kafin a yi sallah. Ta fara gwada sa asibiti.
To masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe insha Allahu da take sallah, za ku ji mu ɗauke da shirye-shirye na musamman. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Hailu Haile da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Aisha Sule ce yake cewa ku huta lafiya, a kuma yi shagulgulan sallah lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.